mauti mun yadda cewa a cikin kabari akwai azaba azabar kabari ko ba abin ne ka ba jama'a za ta kai gare ka da kura ko zaki za su cinye ka in Allah ya nufe ka da azaba a kabari ko ni'ima Allah zai maka da ba a kona ka a je a watsa tokar ka ta bi iska in Allah ya nufe ka da azaba ko ni'ima za ta je gare ka dan haka ku kiyaye jama'a azabar kabari ba wai lallai sai mutun yana cikin kabarin ba da za a je a aje mutun a cikin fridge irin na likitoci din nan cewa ba za a yi mishi jana'iza ba sai bayan shekara 10 idan Allah ya nufe shi da azaba yana cikin azaba in ya nufe shi da rahama yana cikin rahamar kamar fir'auna jama'a yanzu fir'auna yana nan a ajiye fir'auna ba a cikin kabari yake ba a adana yake an aje shi amma kuma qur'ani me yake ce mana annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya safa da yamma ake gas
alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزود مكي مغانا دلن تلاتاني واندي دي دي دا دلن بيا قوات الربيع الثاني هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو دي 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 أشرين دا ترى دي دي دا بقوي قوات ابريل شكرا تدبو بيو دا تقص مناكرا تلتاف العقيدة الطحاوية تا الإمام أبو جعفر الطحاوي الوراق إذن جماعة بسمان تابا منكرن توسف فقروري أجياء waɗanda waɗannan ainihin wato gabobi suna magana ne dangane da imanin mu da mala'iku da nau'ukan su da kuma imanin mu da cewa akwai tambaya da akwai azaba da akwai ni'ima a kabari waɗannan gabobi su ne idda mala yake cewa wa nu'minu bil kiramil katibina mun yi imani da ainihin mala'iku waɗanda suke manya-manyan mala'iku nan masu rubutu na ayyukan bayi فإن الله قد جعلهم علينا حافظين لمن الله سن ياسما سكولاني أكم وتسنى ربوش ربوش دنغني دا أيكم ونؤمن بملك الموت كما يتمن يدد ملائك متوى الموكل بقبض أرواح العالمين واندا أكوكل تادو من طوك رايكا هل التوبة كيبايا ما لن يتوى بعذاب القبر لمن كان له أهلا haka mun yadda azabar kabari gaskiya ce ga wanda ya cancanci azabar kabari din daga cikin kafirai da kuma fasikan musulmi da kuma munafikai mun yadda cewa akwai ta sannan wasu alim munkarin wa nakirin fi kabrihi mun yadda da tambayar da munkar da nakir za su yi ainihin wato a cikin kabari ar rabbihi za su tambayi bawa game da ubangijin shi wa dinihi kuma za su tambaye shi game da addinin shi wa nabihi sannan za su tambaye shi game da annabin shi ala ma ja'at bihi al-akhbar kamar dai yadda hadisan manzon Allah suka zo da su an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah din to mun yadda da duk waɗannan abubuwa baki daya wa ani sahabati ridwanullahi alaihim haka kuma kamar yadda hadisan suka zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su sahabbai Allah ya kara musu yarda baki daya domin yadda da duk abin da suka ainihin zo da shi sai malan yace wal qabru rawdatun min riyadil janna shi ko kabari wani dausayi ne daga cikin dausayan aljanna aw ufratun min hufarin nirani ko kuma wani rami ne daga cikin ramuka na ainihin wato wuta wannan asali kalma ce ko jumla ce wanda malan ya gutsuro ta a cikin wani hadisi da'ifi da kuma mai riwaya munkara wadda ainihin tazo daga ainihin Tirmidhi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fade shi haka sai dai kasantuwar bai inganta ba to ba daidai bane kuma a ci gaba da ainihin hujja da shi ainihin wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to idan jama'a da kyau sun fahimci waɗannan abubuwa wato al'amura ne waɗanda duk baki daya sun shafi gaibu to abin da ya shafi gaibu dangane da aqida yana da buƙatar a tsaya a tattauna shi kwarai da gaske shi yasa nake so in tattauna mana waɗannan matsaloli a jumillance da kuma a tafsiliyance jama'a sai kowa ya karkara kunnen shi ainihin ya ji waɗannan bayanai waɗanda za su zo daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ayoyi da kuma fassarori na daga malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa bayanan da nake so zan ainihin wato fadada sharhi akai su ne dangane da munkar da nake yi. Waɗannan mala'iku guda biyu da suke ainihin tambaya a cikin kaburka, sannan da yadda alhayatul barzakhiyya rayuwar kabari yaya rayuwar kabari take, zan yi magana akai insha Allah ta'ala, tare da cewa duk maganganun da zan yi a tattakaita ne, amma zan gina su ne akan ainihin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yazo da waɗannan al'amura. Sannan zan yi magana dangane da tambayar kabari, suwa ake wa tambayar kabari, kuma yaya ake tambayar kabari, tambayar kabarin nau'i na wace, duk zamu tattauna akan wannan insha Allah ta'ala. Zan yi magana dangane da ni'imar kabari, za ku yi magana dangane da azabar kabari, sannan za mu yi maganganu dai dangane da al'amura da suka shafi waɗannan matsaloli waɗanda muka tattauna a kai insha Allah. Gabana littafin ahkamul jana'iz ne wa bida'uha na ash-shaykhul muhaddis al-allamah al-albani rahimahullah a ainihin wato lamba ta 105 a shafi na 198, tare da cewa yau fiye da shekara 10 da suka wuce muka karanta, muka sauke wannan littafi a cikin kasar 111, to muna buƙatar mu rinka tattauna wasu abubuwa waɗanda suke da alaka, musamman yayin da ainihin bidiyoyi suka yi yawa a cikin jana'izoji da makamantansu, to musulmi ahlus sunna suna buƙatar a rinka bude ana karanta musu ire-iren waɗannan littafai don a san menene shiriyar Allah da manzon Allah game da al'amuran da ake yi na ibada, domin duk wanda ya bautawa Allah da jahilci yayi katobara, wanda ya bauta Allah da bid'a ya tafka ta shi ma, haka kuma wanda ya bauta wa Allah da al'ada yayi asara. Kadai Allah zai saurare ka ne in ka je gare shi da tsarkin zuciya. Tsarkin zuciya ku shine ikhlasin da Allah ya aiko annabawa da shi da kyakkyawar ibada. Kyakkyawar ibada ku ita ce kai sunna irin addinin da Allah ya aiko annabawa da shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan wani hadisi ne wanda asalin shi al-Imam Ahmad da Abu Dawud da al-Imam al-Bazzar suka ruwaito shi, al-Imam an-Nasa'i da Hakim da al-Imam Abu Dawud da Bayalis ya ruwaito, sun ruwaito wannan hadisi a Bayalis a cikin littafin shi Kitabul Musnad. Al-Imam Ibn Majah ma ya ruwaito ainihin wannan hadisi, hadisi ne da sahihi kamar yadda al-Imam al-Hakim da Zahabi da Ibn al-Qayyim suka tabbatar da cewa wannan hadisi hadisi ne ainihin ingantacce. Hadisin an samo shi daga sahabin nan ne Bara'u dan Azib, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Qala, Bara'u yace, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansari, mun fita janazar wani mutum daga cikin mutanen Madina ainihin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Na'am, daga cikin fa'idar da muke dauka a cikin wannan gaba ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa jana'izar talaka da jana'izar mai kudi, yana zuwa ta sarki da ta bafade, yana zuwa ta almajiri da ta malami. Annabi sallallahu alaihi wa sallama na zuwa jana'izar da da bawa, da haka al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi wata mata da ke kula da masallacin annabi wajen tsafta da shara ta rasu da daddare, sai sahabbai suka ga cewa wannan ai ba wata special bace, ba wata air high table bace, ma'ana ba wata babban mace bace, kuma ma wannan baiwa, kuma bakar fata, kuma ma a masallaci take kwana, sannan ma ba ta da wani aikin yi sai sharan masallaci. Akan wannan ma mata za a tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci da daddare, mu ma mun isa mu rufe wannan ba sai ma an taso manzon Allah ba. Sai suka je sai suka haƙa rami aka rufe ta aka yi mata sallah dai haka shikenan. Allah ya karba, Allah ya ji kan musulmi ka ba, ana ganin wannan mai cece ku. Da gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya kwana biyu bai ganta ba, sai ya ce lafiya ai? Sai aka ce wannan mata Allah madaukakin sarki mata rasuwa, yayi mata rasuwa da yaushe? Aka ce ai a dare ne kaza kaza ran nan nan. To me yasa baku tashe ni ba? Suka ce ai mun ga wannan mata baka fata, kuma ma baiwa ba wani abun nan aiki ta yi wannan sharan masallaci, duk aka wulakanta al'amuran ta ma dai shikenan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dulluni ala qabriha, mu tafi ku kai ni kabarin ta. Aka je aka kai shi kabarin ta, ya tsaya a kabarin na ta yi mata sallah ta gawa, ta samu daraja ta musamman. Wannan shine Bahaushe yace rabon kwado baya hawa sama, ko ya hau ko ya sauko. Ka duba duk yadda aka yi aka shiga aka fita dan dai ma kada ma sallah, amma sai da manzon Allah ya bi har kabarin ta yaje mata sallah. Ina fatar mun gane. to abinda zamu cire a cikin wannan gaba da bara'u yace kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fi janazati rajulin min al-ansari shine annabi yana zuwa janaiza ashe in dai malamin sunna ne ya gaishe shi janaiza to sai dai inda wani uzuri da zai hana shi zuwa amma kasantuwar cewa wannan gawar wani talaka ce ko almajiri ne ko ba wani ya kai ya komo bane to babu dalili akan bambancewa jama'a in ko har aka ce malaman sunna ba za su je jana'iza ba sai ta wane da wane to musiba ta farko wa addinin musulunci kamar yadda da yawanci yau zaka shiga garurukan musulunci da an yi rasuwa jama'a wani lokacin wallahi sai a bar gawar a hannun yan tasha jama'a wallahi tsayawa ne a wani gari zan sha ruwa kawai zan dan kintsa haka sai naga za a tafi jana'iza muka tafi sai naga di area boys dai akan gawar ina malaman ku ina wane ina wane ina suwane ina suwane aka ce ai duk da aka yi sallah sai suka juya su ba su ma sanya ake hakan kabarin ba wannan musiba ce malaman sunna ku daina kwadayin duniya duk wanda ya rasu aje ai mishi jana'iza tare da ku in aka je kuma ku yi tsaye a bakin kabarin ku nuna musulmi cewa wane matso ku yi kaza ga yadda ake kai eh kaza da kai ba daidai bane kai kuma yi kaza da haka ne fa al'umma za ta rayu jama'a amma matukar malami ya dauki tunani irin na sarakunan gargajiya musulmi jama'a shine ai shi ba zai shiga jama'a ba ai ba zai kaza ba ai ba zai kaza ba ai ba zai kaza ba ko ka nuna mutane a aikata ba yaya za a yi alfahari ya gyaru da yawancin ka shiga garuruka jama'a za ka ga kashi 90% na harkokin jana'iza ana yin su ne in ma akan jahilci ko akan bid'a ko akan al'ada haka na taba zuwa wani gari dawa muka je muka rufe gawa kawai sai naga mutane sun watse nace jama'a ina za ku aka ce ai nace addu'a fa ya za a je gida a zauna ai nace a ku dawo ba haka manzon Allah ya ce ba manzon Allah ya nuna in aka gama rufe mamaci a tsaya akan kabarin ayi addu'a haka hadisi yace to aka tsaya aka yi addu'a shi ne mun yace wallahi mu bamu taba ganin haka ba mun haka da an gama rufe gawa sai kowa ya tafi wanda yake da lokaci aje a taro a gidan ayi addu'a lokacin ko wanda bai da lokaci ya san fiye tafiye shi abinda sunna tace shine malaman sunna su rinka zuwa wurin jana'iza jama'a gashi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafa shi mai daraja da albarka ya bi sahabbai aka tafi kuma wannan sahabin tunda kaji an saka yi sunan shi ba ma wani bane da aka ji an ce kai rajulin min al-ansari wani mutum ne cikin mutanen Madina kamar ma ba wani mukami ne babba ba inda irin su Abdurrahman bin Auf ne manyan attajirai al-Hazan birni inda irin su Usman bin Affan ne manyan dilolin gari da duk sai an ji labari amma wannan aka ce rajulin min al-ansari dan haka an aka ce an yi rasuwa jama'a ahlus sunna ku rinka zuwa wurin jana'iza malaman sunna ku rinka zuwa manyan masu darajoji duk baki daya ku rinka halarta ga manzon Allah ya fi kowa daraja duniya da lahira halittar Allah baki daya mala'iku da aljanu manzon Allah ya fi su amma kuma kun ji ya je jana'izar rajulin min al-ansari wani cikin mutanen Madina fantahaina ila al-qabri wa lamma yulhad yace sai muka isa kabarin sai muka samu sadda muka isa ana nan ana hakan kabarin wato mun isa ba a gama haka kabarin ba wasi yadihi fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustaqbil alqibla sai manzo Allah ya zauna sai ya fuskanci alqibla tunda an isa ba a kammala hakar kabari ba sai manzo Allah ya samu wuri sai ya zauna wajalasna haulahu mu kuma sai muka zauna kewaye da shi ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka isa kabarin sai ya zauna ya fuskanci alqibla su kuma sai suka zauna ainihin sai suka kewaye shi wa ka'anna ala ru'usina at-tayr ka ce an dora mana tsuntsaye aka saboda natsuwa in aka dora maka tsuntsu aka aka ce in ka motsa zai tashi kaga dole ka natsu to sahabbai da suka zauna suka ce manzon Allah sai suka natsu wasiyadihi udun yankutu fil ardi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani tsinke ko wani ice annabi yana dan caccaka shi a kasa haka yana caccaka shi a kasa faja ala yanzuru ila samai wa yanzuru ila al-ardi sai manzon Allah ya daga kai ya kalli sama sai kuma ya dawo ya kalli kasa waja ala yarfa'u basrahu wa yakhfidhu ya daga idan shi ya sauke ya daga idan shi ya sauke salasan so uku ya kalli sama ya kalli kasa fa qala chansi annabi ya daga yace isti'izu billahi min adhabil qabr marratayn aw thalathah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so biyu ko so uku sai sahabbai suka ji ya ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari, ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari, ko kuma ma har ya faɗi haka so uku. Thumma qala, sannan sai shi da kanshi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari. A nan wannan gabar ta karantar da mu duk sanda ka ce wa mutane su yi kaza, to ka zama farkon wanda za ka fara yin wannan abu. Da ya ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari, yana gama umarninsu sai shi ya fara addu'ar Allah ya tsare shi daga azabar kabari din. Ina fatan mun gane ma'ana. In ka koya wa mutane abu, me yiwuwa in ka ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari, ya za su yi addu'a amma ba su sani ba? To a aikace sai aka ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, Allah ka tsare ni daga azabar kabari. Wannan gaba kuma ta tabbatar mana da cewa azabar kabari gaskiya ce. Nassoshi na Alkur'ani sun tabbatar mana, nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar, ayoyin Alkur'ani daga ciki ako da muka kawo kissar Fir'auna a jiya, da Allah madaukakin sarki yake cewa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adhab, wuta za a rinka daukar Fir'auna da shi da jama'ar shi ana kara su safe da yamma, ani musu gashi ana gasa su ana azabtar da su safe da yamma. Sai Allah ya ce ranar da kiyama za ta tashi kuma sai a ce Fir'auna da jama'ar shi a shigar da shi a shigar da su cikin azabar da tafi wadda suke ciki azaba. To a ina suke cikin azaba? A lahir, a cikin kabari, a kabari suna cikin azaba. In aka tashi kiyama fa sai a ce ai musu azabar da tafi wadda suke ciki, wannan ke tabbatar da azabar kabari. To akwai ayoyi da yawa birjik akan haka, akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har Aisha saboda karancin iliminta a farkon koyon karatu bata ma san cewa akwai azabar kabari ba, har sai da wata bayahudiya ta shigo ta ce mata Aisha ki roki Allah, Allah ya tsare ki daga azabar kabari. Sai Aisha ta ce ah, har ma ane wa mutane azaba a kabari ne? Sai ita bayahudiyar sai ta ce mata to shikenan, in mai gidanki ya zo ki tambaye shi. Yahudu kenan sun san gaskiya, sun san ashe annabi ya sani, tunda sun san wannan wahayi ne, karatu ne, gaskiya ce. Sai ta ce in mai gidanki ya zo ki tambaye shi, miki jawabi game da azabar kabari. Annabi na shigowa sai Aisha ta ce ayu'azzabun nasu fil qubur, wai ane wa mutane azaba a kabari? Sai manzo Allah ya ce azabul qabri haqq, azabar kabari gaskiya ce, akwai ta. Wannan ya tabbata mana da adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba yahudiya ce ta fada wa Aisha, manzo Allah da yake ba dan kungiya bane, manzo Allah bai iya kungiyanci ba, manzo Allah bai iya kabilanci ba, manzo Allah bai iya ta'assuf kiyayyar mutum saboda kawai ba naka bane. Amma fa manzo Allah yana kin yahudawa, amma manzo Allah baya kin gaskiya. Yanzu ba yahudiya ce ta zo ta fada wa matar shi wata gaskiya wadda ita matar bata sani ba. Sai ta ce mata kuma ki tambayi mai gidanki in yazo. Da yazo din aka tambaye shi madadin ya ce ke da Allah rabu da ita, shirman banza yahudu, yahudu ka a'a. Sai ya ce azabul qabri haqqun, sai tabbatar da gaskiyar, ya manta da masdarin maganar, daga ina maganar ta fito, amma ita maganar tana da asali. To haka ake son musulmi ya zama jama'a. Ahlus sunna ku yi kokari ku zama mutanen kirki, ku daina kin mutane dan ba kabila ku daya ba, dan ba kazan ku daya ba, dan ba kazan ku daya ba, amma ku ki mutane saboda sun ki addinin Allah. To in kuka ki su saboda sun ki addinin Allah, sai suka faɗi wata magana wadda ta zama gaskiya ce, ku tabbatar da maganar, tabbatar da maganar, baya nuna kun tawo kun tabbatar da su. Duk inda kuka ji gaskiya ku tabbatar da ita. Annabi haka yi wa sahabbai tarbiya, dan haka aka zauna lafiya. Amma yanzu musiba ta kungiyanci da kabilanci da kaza kaza sun sa sai mutum ya ji gaskiya wadda gaskiyar ya amince da ita kafin ya jita a bakin wannan a jimillance, da kuma ya jita sai kuma ya ce ƙarya ce, wai saboda dan me zai tabbatar da abin da wani ya faɗi? Wannan jama'a ba musulunci bane, wannan ba sunna bace. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Salasan su uku manzon Allah ya addu'a ya ce Allah ka tsare ni daga azabar kabari, Allah ka tsare ni daga azabar kabari, Allah ka tsare ni daga azabar kabari. Akwai hadisi sahihi da al-Imam Abubakar ibn Sunni ruwaito a cikin littafin shi Amalul Yawm wal Layla, Annabi sallallahu alaihi wasallama duk sa'ad da ya idar da sallah jama'a yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azabil qabri, Allah ka raba ni da kafirci da fatara da azabar kabari. Waɗannan abubuwa guda uku in suka yi maka dukan Hassan da Husaini da Gambo, ka shiga uku duniya da lahira, kafirci da fatara da me da azabar kabari. Waɗannan abubuwan uku gaba ɗaya jarabar duniya da kabari da lahira ta haɗu. A duniya ka zama kafiri, ka zama talaka matsiyaci fatara, sannan a kabari ka haɗu da azaba, to bala'i ya haɗu. To in suka yi maka lugude, to ka shiga uku. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'ad da ya salla sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabri, Allah ka tsare ni daga kafirci da fatara da azabar kabari. Ka duba da kyau, in Allah ya tsare ka daga waɗannan abubuwan uku, to ka samu rahama Allah duniya da lahira. Idan kuma ka haɗu da waɗannan bala'o'i guda uku, to ka kaɗe ga kafirci, ga talauci, ga azabar kabari tana jiranka. Allah ya tsare mu daga azabar kabari. Summa qala, sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abdal mu'mina idza kana shinqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama' bidul wujuhi ka anna wujuhahum ash-shams. Manzo Allah sai fara wa'azi. To anan abinda ake so ka fahimta anan, ashe ana wa'azi a makabarta? Na'am, amma a yaushe ake wa'azi a makabarta? Yana daga cikin kuskuren da mutane suke kuskurewa wani lokacin, shine wanne lokaci ake wa'azi a makabarta? Ba ko yaushe ake ba. So da dama mutane suka ji wannan hadisi a jumillance sai su dauka cewa to duk sadda aka je makabarta da an gama rufe mamaci sai kuma a fara wa'azi. A'a, wannan ta'adi ne. Kun cutar da mamacin, baku kuma bashi haƙƙin shi ba. Sadda ake wa'azi shine sadda ake aikin rufe kabarin ko kuma sadda ake aikin haƙar kabarin. Amma da zarar an haƙa kabari jama'a, to duk abin da ake a tsaya a yi addu'a, saboda a wannan lokaci da an gama rufe shi, mala'iku suke zuwa su tashe shi zaune su fara tambaye shi. To a wannan lokacin yake buƙatar ku yi ta addu'a, Allah ya sa ya iya amsa tambayoyin, Allah ya yafe shi, Allah ya gafarce shi, Allah ya mishi rahma, Allah ya mishi kazaka. Ku yi ta addu'o'i a wannan lokaci. Amma wa'azi a makabarta jama'a, in har za a yi, to za a je ne sadda ba a fara, wato sadda ba a kammala rufe mamaci ba, ko irin wannan halin an je an samu ana cikin hakan kabari. Kun ga ai za a zauna jira ko? To a daidai wannan lokaci babu laifi wani malami ya miƙe ko ya zauna yayi wa mutane wa'azi. A ƙarƙashin wannan Imamul Bukhari yace babu mau'izatil muhaddisi fil qabri ko inda al qabri, malamin hadisi ya tara jama'a a wurin makabarta ya musu wa'azi. Bukhari ya hujja da wannan hadisin akan haka, don Bukhari ya ruwaito wata kifa'a ta wannan hadisin, wani dan yanki na wannan hadisi. Idan kun gane wannan jama'a, wa'azi da ake a makabarta kuma ane ne a halin bukata, kuma wa'azin ba wai za a shiga wa'azi ne wanda yake bai da alaka da abin da ake ciki ba, ana so ai wa'azi ne a alakanta abin da ake ciki na kabari da lahira da mutuwa da hisabi da azabar kabarin da azabar wuta da makamantansu. Don haka malamai sai a yi taka tsantsan, ba bin alqur'ani da sunna ba, amma bin su a bisa yadda aka ce a bi su din. Shine yanzu kun ga da yawanci mutane na yin wa'azi a makabarta da hujjar wannan hadisin, amma kuma galibi sai an gama rufe mamaci tsaf za a fara addu'a sai a ce Allah gafarta malam dan yi mana wa'azi. A wannan ba lokacin wa'azi bane, lokacin addu'a ne. Ina fatan jama'a su gane wannan. Allah ya taimake mu. Sai annabi ya ce bawan Allah mumini idan ajali ya kare mishi a duniyan nan, zai fuskanci lahira, zai mutu kenan, sai mala'iku su sauka daga sama suna da fararen fusaku, kai ka ce fuskokin nasu rana ce saboda haske. Mala'iku in suka taho daukar ran mumini, sai su taho da farar fuska, fuskan na haske tana sheki kamar rana. Ma'ahum kafanun min akfanil janna, sai su taho da ainihin wani mayani daga cikin mayanan gidan aljanna, ko likafani ko tawul daga cikin tawul na gidan aljanna. Wa hanutun min hanutil janna, da kuma turaren aljanna. Hatta yajlisu minhu maddal basri, haka za su zo su zauna a kusa da wannan, ko a wurin da shi wannan mumini da zai rasu, sai su zo su zauna yana ganin su iyakar ganin shi, yana ganin su gashi dan mala'iku ne da fararen tufafi da fararen shiga da fararen kaza da hasken kaza da hasken kaza. Summa yaji'u malakul maut alayhi salam, sannan sai mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata gare shi sai ya zo. Kun ga maganar da jiya muka karanta cewa sunan nashi kenan. Annan ma sai malam yace qultu hadha ismuhu fil kitabi was sunnah, haka sunan mala'ikan mutuwa yake a Qur'ani da sunna, malakul maut. Wa amma tasmiyatuhu bi azra'il, yace kiran shi da azra'ilu fa fa mimma la asla lahu, yace wannan yana daga abubuwan da ba su da asali. Khilafan lima huwa al mashhur 'inda an nas, sabanin yadda ya shahara wurin mutane, mutane da ka taba su sai a ce azra'ilu wa la'allahu min al isra'iliyat, tayu ma yana daga cikin isra'iliyat. Na'am, menene isra'iliyat? Isra'iliyat sune labaran da aka samu daga banu isra'ila. Amma su da dama malaman hadisi suna ta'abiri da isra'iliyat a irin wannan halin domin sukar abu. Amma malamai suka ce in aka ce isra'iliya abinda ake nufi ɗayan abu biyu, ɗayan abu uku. Isra'iliya kissa da ta shafi bani isra'ila wadda ta inganta, an same ta Qur'ani da sunna. Kamar wace? Kamar kissa ashabul ukhdud. Kissa ashabul ukhdud ta zo a cikin Al-Qur'ani, ta zo a cikin sahihin hadisi wanda Muslim ya ruwaito. Yanzu wannan kissa ce isra'iliya. Kamar kissan mutane uku din nan, ɗaya makaho, ɗaya mai saiko, ɗaya mai abin nan albaras, kuturta ko makamantan haka, ruwan zafi da suke cewa. To yanzu wannan kissa isra'iliya ce, amma ta tabbata a cikin hadisi sahihi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito. Kissar haihuwar Annabi Isa da kissar haihuwar Maryam da kissar Zakariya da iyalin shi, duk waɗannan kissoshi ne isra'iliya, amma duk sun inganta. To fuska ta farko ta kissa isra'iliya kenan. Fuska ta biyu wadda aka tabbatar da cewa bata inganta ba, kamar kissa Haruta da Maruta wadda ta zo daga cikin labaran isra'iliyat, malaman Yahuda ne suka kirkire ta, cewa Haruta da Maruta wasu mala'iku ne suka yi wa Allah laifi, aka je aka sauke su a garin Babila, daga haka suka je suka jarabtu da son wata ainihin mata mai suna Zahara, mai suna kaza kaza kaza. Wannan duk makirci ne na malaman Yahuda. To irin wannan haramun ne a danganta ta. To akwai abin da zaka ga ka kasa gane ingancin shi, ya inganta ko bai inganta ba, to wannan abin da yafi zaman lafiya ka ga bakinka kai shiru, kakka ce komai game da shi. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. To haka waɗannan mala'iku za su zo su zauna a ainihin wato wurin wannan mamaci, sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo, hatta ya jilisa inda ra'asihi, ma'ana sai ya zo ya zauna daidai kan wannan mutum da zai rasu. Su sauran mala'iku sun zama ƴan rakiya kenan, sun rako shi ne, shi ne mai ɗaukar rai ɗin. Fa yaqulu, sai ce ayyatuha an-nafsu at-tayyiba wa fi riwaya al-mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwani, ya ke wannan rai mai ƙanshi mai mutunci na tsatsan rai, fito zuwa ga gafara da yarda Allah madaukakin sarki. Kala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fi siqa, sai wannan rai ya fito daga jikin wannan mumini kamar yadda ruwa ake bulbulo shi daga bakin gora, baka san gora ba ko kula irin ta suwan wata ko makamantan haka, dan zamani ne in ana tuttulo sai ga ruwa yana tultul tultul yana fitowa da sauki. To yadda yake fitowa da saukin nan, haka ran mumini zai fito in aka ce ya fito, don an ce mai ne sai da aka yi kirari ya kai wannan rai mai ƙanshi mai mutunci mai daraja na tsatse, fito zuwa ga gafara da yardar Ubangiji, don haka sai fito cikin sauki. Allah madaukakin sarki, muna roƙonka ka sa rayukanmu su zama daga cikin wannan nauyi.
Amin.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya akhuha, idan wannan rai ya fito sai mala'ikan ya dauki ran. Wa fi riwaya hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin baina samai wal ardi, wata riwaya manzon Allah yace da zaran ran ya fito duk wani mala'ika da ganin sama da ƙasa sai mishi addu'a, wa kullu malakin fi sama, duk mala'ikan da ke sama sai addu'a. Wa futihat lahu abwabus sama, sai a bude wa wannan rai kofofin sama, ana jiran shi a kai shi wurin Allah, Allah ya sa mai albarka. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم دك ملائكون دك جقاد وتقوفا دك تنقوفو في السماء sisi ta addu'a Allah ka sa wannan rai ya wuce ta kofar mu ga ta mun bude muna sauraren shi fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aini idan wannan mala'ika na mutuwa ya dauki ran mala'ikun da suka rako shi din nan ba za su bar wannan rai ko daidai da kifta dauke da wannan kanshi na tirani jama'a kunji ran mumini ya fado cikin sauki mala'ikan mutuwa ya karba yana karba sai waɗannan mala'iku da suka rako shi su karbe sai su saka a cikin wannan mayani na aljanna wanda ke dauke da kanshin turaren aljanna la yufarrituna ba sa sakaci idan aka ce karfe 8 da minti 1 to ba za su kara koda second 1 ba ba sa sakaci dan haka wannan ayar tana gargadin ka ne kai dan adam idan kana sakaci game da aikin ka shagaltu da mata ka shagaltu da mota ka shagaltu da gida ka shagaltu da kaza su ba sa shagaltuwa game da komai aikin kadin shine shagalin su tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna sai manzannin mu su dauki ran shi ba sa fushi a duniya to haka ainihin wannan rai zai yi kanshi kamar yadda wannan turare yake duk inda aka ce ga wani turare wanda yafi kowanne to haka zaka ga wannan rai yana kanshi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da cewa fa yas'aduna biha fala yamurruna fa yaquluna sai su ce fulan ibn fulani wane ne dan wane rai bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fi dunya yusammunahu biha fi dunya sai su kira shi da sunan shi wanda yafi kowanne kyau a nan duniya sun sunayen ka su za su zafa sai a kira ka da su sunayen ka tarka tarka da munanan sunaye duk waɗannan za a rufa ran nan ba za a kira ka da su ba za a kira ka da kyawawan sunaye ne hatta yantahu biha ila kubude sai su nemi a bude musu fayuftahu lahu sai a bude musu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha dukkan ainihin sama da suka je sama ta daya manya manyan mala'ikun dake wannan sama waɗanda su ne manya manyan mala'ikun dake wannan gurin sai su raka wannan rai har zuwa sama ta biyu hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'a haka mala'iku manya manya za su taraka shi daga sama da suke zuwa wadda take sama da su har sai an je sama ta bakwai bayin Allah yanzu wannan gabar ta wannan hadisin ta nuna mana lallai Allah yana sama domin ina aka nufa da shi sama da aka tafi aka tafi aka tafi sai da aka je saman saman gaba daya an gane wa ma adraka ma illiyuna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi iqtibasi Allah yake cewa ko ka san su waye illiyuna kitabun marqu ai wani rubutaccen littafi ne ya yadda da su duk wanda ka ga littafin shi ya je wannan wurin to wannan ya haye sai Allah ya ce to a dauki littafin ayyukan shi a saka a cikin wannan wurin na musamman ne ina fata an gane fa yaktuba fa yuktabu kitabuhu fi ana halice su wa fiha u'iduhum kuma daga cikin ta zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra sannan daga ita wuta din zan fitar da su wani lokacin daga ainihin cikin abin na afwan daga cikin kasa din zan fitar da wa tu'adu ruhuhu fi jasadi sai a maida ran shi a cikin shi to anan akwai wani abu da ake so ka tsaya ka fahimta sai in ka karanta wasu nassoshin sannan zaka iya fahimta shine yanzu a daidai lokacin da ake ta waɗannan lokacin aka dauki ran aka bar mana gangar cikin hadisi sahihi ya tabbatar da haka wanda yazo cikin musnadul imam Ahmad da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama sanda dattijo daga cikin almuhajirun al-awsama da shi sai idanuwa sai su makalkale suna biye suna kallon ina za a yi dara sarki ya tabbata ga Allah ba wani malamin biology da ya isa ya kawo wannan duk duniya ba wanda karatun shi ya kai ba da tsabar karatu yayi biology yayi bayuwanene yayi wanene ba zai san wannan ba in mamaci ya mutu in aka ce ranka ya dade medical doctor ko consultant ko professor ko wanene kai me yasa mamaci ke bude idan kina buƙatar wahayi kenan wahayi shine babban karatu dan matsaloli mafi yawa da suka shafi ɗan adam game da rayuwarsu ba ma addini ba game da rayuwa sai wahayi yayi fasara ake iya ganewa jama'a. Kar ku manta fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Tarkiya tabbata ga Allah. International Islamic University da ke Malaysia fi amma wannan abun ne suka ce ma basu gano ba. Waɗannan International Islamic University kenan, jami'ar da tana daga cikin manya-manyan jami'o'in duniya ta addinin musulunci yau, wadda an haɗa karatun musulunci da na boko. Amma su an kawo wane da nakita, wane da folder, da duk an gama da tabarau da duk wani abu an gama, amma an kasa gane shin wannan abun da in aka kwanta bacci yake fita menene. Sai suka ce sun ga dama ya ce wa yas'alunaka anir ruhi kul ruhu min amri rabbi, dan haka ba wanda ya isa san komai game da rai, duk biologinka da bayo wanene wanenenka ka je ka gama hayaniyarka, amma game da rai dai. Sai suka ce sun gano da dan adam ya kwanta bacci sai wani abu ya fita daga jikin shi, da zarar ya dawo daga baccin ya farka kenan, sai kuma abin ya dawo. To sai gashi Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina maut. Menene bambancin ar-ruh da an-nafs? Wannan wani karatu ne wanda ba shi muka ainihin ta san ba yanzu, amma ko ma ka karanta can. Amma dai nan me yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yatawaffal anfusa, a yayin da mutum yake rasuwa, ashe bacci ma mutuwa ce, ashe bacci ma rasuwa ce. Hadisi ya zo sahihi a cikin tibbin nabawi na al-imamu Abu Nu'aymin, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce an lam tamut fi manamiha, wanda ya mutu sai a ɗauke ran, sai ce wanda ke bacci ma ran ake ɗaukewa. A yaushe ake ɗauke a cikin baccin? Sai ce wallati lam tamut, wanda bai mutu ya kaddara wa mutuwa sai ya rike, dama ta zo sai ya rike ta, ba za ta dawo ba kenan. Sai a ce wane daga bacci an tashi an ga ya mutu, Allah ya rike saboda ajalin ya yi a daidai lokacin yana bacci. Allah ba zai ce bari a bar jama'a, sai kuma ya ce wa yursilu al-ukhra, ɗayan kuma da Allah bai kaddara mishi mutuwa a bacci ba fa, sai ya sako mishi ran ila ajalin musamma, zuwa ga wani lokaci wanda shi Allah ya san da lokacin. Ko zai yi? Bai san addini ba. Jama'a ya saba wa tsarin salaf game da ilimin zamani. Salaf sun yi ilimomi na zamani, medicine, pharmacy, bio kaza, economics, jokuna. Saboda ya zama shugaban kasa, sai kaga in kishin ya kama shi zai fara jawabi da bismillah, sai kaji bai iya ba, sai ce bismillahir rahmanir rahim. Haka ake yi? Ba haka ake yi ba. Shi yasa an akwai dan islamiya kusa, sai kaji ya ce yahu, amma dai gaskiya ce. Kaji mutum ya ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce, to sai ce Allah ake cewa subhanahu wata'ala, gwamna ne mike zai bayani, sai ce manzan kashe aka tura su suka je boarding, daga nan suka wuce university boarding, daga nan kuma shi kenan aka baro ƙauyukansu da su aka kai su wasu garuruka aka ɗauke su ma'aikatan gwamnati. A waɗancan lokutan kuma ba a karantar da mutane addini irin yadda ake yanzu, tsakanin magariba da isha bayan kaza. Abin da ike iya halarto min a yanzu shine in yaranka ya gama JSS3 to tsai da shi wannan shekara guda, a kashe ta, a zaunar da shi, a yi ta karantar da shi aƙalla abu hudu, hadda ma'ana a yi ƙoƙari a koya mai ya iya tilawa, ya iya karatun Ƙur'ani har zuwa lokacin da zai zanya shekara tara a makaranta. Shekara tara ku jama'a ta isa mutum ya iya mun ya karɓi certificate ɗin shi na JSS, to ya isa sai ya tsaya a nan. Sai a ɗauki shekara guda, to da musulmi za su tsaya su yi tsari, sai a tsuntsunto yara irin waɗannan, sai a kama wasu gidaje sai a aje yaran wannan gidajen sun zama haka. In ka gama a shekara guda sai a baka certificate, kaga wannan shekara ɗayan da kai a rayuwarka ka samu karatu, kuma in certificate ɗin ne tun da zamani sai da certificate, kana da inda ka kashe shekara gudan ga shaida.
to a wannan shekara guda da za ku zaunar da ƴaƴanku ta zo a sa rana a bata mintuna ta zauna ta ganshi kamar dan kuku, amma ba zuwa zai gida to shikenan Allah sarki wani babanka ya cika zabin ra'ayin addini dan zauna ka ga dan Ibro ko da nawa daya a ba zai je gida ko kenan. Kun ga za su yi bayan sallah asuba, in suka yi bayan sallah asuba je su huta su ci abinci sai su dawo aji karfe 9 zuwa kuma karfe 12, anan kuma a sake yin hadda. Sauka a ce wannan lokacin ana lallasa wa yara karatu haddar Qur'ani, fiqhu, ku samu littafin Ad-Durarul Bahiyya, littafi mafi inganci a cikin fiqhu, a koya wa yaran su haddace shi. Sannan a samu littafi irin Sabsati sai a saka a ciki dan kasumanta da JSS dinsu da kuma SS1 wanda za su tafi in advance. Gwada haka ya ku musulmi ku ga natija. Wannan theory na ne, ba wai wani na gaya a wani wuri ba, amma ina da wannan darul hadisi ta fara aiki, lallo wannan yana daga cikin abin da zabi. Ma'anar kenan insha Allah in ga kawo mana yaranka madadin zai shekara 12 ya gama secondary, to shekara 13 zai yi. Yadda in ya fita abubuwan ba za su yi ba sai da kuɗi, kuma muna da kuɗi, sai dai ba a koya mana kashe kuɗin wajen addini ba. Sai ga mutum yana da ƴaƴa, ya ki ya kashe kuɗin su yi karatu, amma sai ka ji Allah Allah yake kuma ya marmaza ya ƙaro aure. Wannan aya ta fushe su daga wannan duhun kan da suka shiga ciki. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To kun dai ji jama'a, a daidai wannan lokaci an kai shi sama Allah. فإنه يسمع خفض نعال أصحابه إذا ولوا عنه. أديدي لوكا تند أينه أكا داود ولناشي هار ما سي يزمع إذن دنجي كو جماعة دسك كاوش أنا شجا مقبر تر مسلمي دتا كلمي ببن مالمي الحافظ ابن حجر الأسقلاني يا أمسا ونن أتكن فتح الباري. Sau daga hadisi sahihi a cikin sunan Abi Dawud da annabi ya hana a shiga makabartar musulmi bane, wancan nassi ne karara ya ce kada a shiga makabartar musulmi da takalmi, ya hana. Dan haka wannan nassi ne zo yana magana, amma wannan ko ba nassi ne ba, wannan abu ne da ake iya fahimta kawai, mafhumi ne, fahimta akai dan komai ba, domin ba za a dauki abin da ba nassi ba ayi karo da abin da yake nassi akan matsala. Nassi ya zo ya hana, to wannan ba nassi bane game da halattawa, sai dai an fahimci kamar a cikin makabarta ake tafiya, shi yasa ake jin karar takalmin. Sai atihi malakani, sai mala'iku guda biyu su zo mishi shadidal intihar, masu tsananin ban tsoro, fayantahiranihi, sai su daka mishi tsawa, wayujlisanihi, sai su tayar da shi zaune. Sarki ya tabbata ga Allah, idan lahadu ne lahadu, ta yaya za a iya zaunar da mamaci a wurin kabarin bai bunkaso ya dago ba? Amma kaga manzon tsira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace sai mala'iku su zo da siffa ta ban uwawun shi da zai iya zama a wurin ba. Kaga wannan magana da hankali, irin hankali na mutum kenan ko hankali na shari'a fa, sai a ce duk abin ya wuce nan, saboda rayuwa ce wata iri daban. To balle lahadu kuma, lahadu wanda Ahmad da Nasa'i suka ruwaito wani sahihin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan mamaci ya rasu, in aka je aka rufe shi a ainihin kabari, sai waɗanda suka san shi daga cewa waɗanda aka dade da binne su a wurin suke tambayar sabon zuwa. Jama'a hadisi ne wannan, ba tatsuniya bace, fa wa'ayi ne, manzon tsira ne ya faɗi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin musnadul imam Ahmad da sunan Nasa'i hadisi yake sahih. Saku bai zo muku ba, amma ja'aku, bai zo ya same ku ba, sissiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta'aliki, sai ce dalili ne, sai su tambaya ina wane da wane, a halin wane da wane nan da suke tambaya su ma sun rasu kafin wannan sabon. To amma su waɗancan ɗin shekara 30-40 ɗin sun samu rahama, suna aljanna. Shi nan ne su waɗannan tsoffin mamatan da shi sabon sai su fahimci kenan an yi jahannama da shi, dan haka su ba su san da shi ba, ba su san ya zo ba, sun dauka har yanzu yana duniya bai mutu ba. Yanzu wannan hadisi ya nuna mana Abubakar ya fi kowa duniya kakafin ba annaba ba, saboda tsabar imani. Mun kawo kisar shi a jiya ko shekaran jiya da aka ce mutumin naka kajifa ya sharota, yanzu ma ce waye wai an yi Isra'i da shi, an je Baitul Maqdis zo maka bangarorin matsaloli da za su zo, masu sauki ne ai. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka babu mutumin da ya dace sai wanda ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yadda ta haƙiƙa, wanda ya samu abin da ake kira al-yaqin. To in ka samu yaqini to shikenan, yanzu ka gama taka martaba ta yadda gaba daya, kamar yadda kake da yaqinin cewa hancin nan da ke fuskarka hancinka ne ba hancin wani bane. Ko kun fahimta? Dan daga ran da ka kama hancinka kace jama'a wannan ba hanci na bane, to yana nuna kenan baka da kaci ne kai, baka da hankali, ko kuma baka da yaqini, ma'ana baka da kan gado. Kuma wanda ya samu yaqini a cikin addini game da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan abubuwan in an fade su jama'a ba zai musu su ba. Allah ya taimake mu. Waɗannan mala'iku sai su tashe shi su biyu, su ne hadisi ya zo sahihi cikin Sunan Tirmidhi, wanda Allah ya kira su da cewa munkarun wa nakirun, munkar da nakir. To a nan jama'a Allah ya kiyaye, Allah ya raba mu da bid'a. Mu kam jama'a mun ji bid'a kuma mun ga bid'a, sai dai Allah ya mana gyadar dogo, ba mu yi ta ba, amma mun ji ta mun ganta. Muna yara jama'a, masallatan juma'a da ake kai mu na yan al'ada, a lokacin sai ka je ka ga hoton walakiri. Ni in na je na gamo lokacin na da bana iya bacci, saboda ban dauka da gaske ne, kaga sharrin yan bid'a da yan al'ada. In ka je har yanzu masallatan yan al'ada, in aka tashi masallacin juma'a na yan al'ada, za ka je ka ga hoton walakiri da guduma, gashi dan ya tashi wani eh, ya tashi wani eh, walakiri ne da guduma. Sai ka ga yara sun gani sun yi zuru-zuru, saboda shi yaro hoto na magana da shi, shi kuma yana magana da hoto, don shi ma hoto ne ba gaske ba ne, bai gama zama mutum ba, da haka shi ya ga hoto sai ya dauka gaske ne. Ina fata an gane. Allah kiyaye. Al'amarin wala kiri munkar da nakir jama'a sun wuce yadda mutane ke tunani. Sannan ka ji ikon Allah, waɗannan mala'ikun guda biyu fa su ne suke tambaya a wannan kabarin da ya mutu yanzu aka rufe shi. Suke tambaya a wancan kabarin, suke tambaya a wancan kabarin, suke tambaya a wancan kabarin, suke kaza, suke kaza, suke kaza, suke kaza. Mala'iku ne kwaya biyu rak, suke wannan aikin ga duk kabarin da ya mutu. Za a yi mai tambaya na musulmi ko na kafiri, na fasiki ko na salihi. Kamar yadda malakul mauti, mala'ikan mutuwa kwaya ɗaya ne, shike daukan mutuwar da ake yin ta a yanzu yanzu anan, shike dauka a can, shike dauka a can. Kun ji dalilin da yasa muka ce mu tsaya mu tattake wuri game da al'amarin mala'iku, al'amarin imani da mala'iku jama'a, so ake ka yadda, ka gane baka gane ba yadda da abin da aka faɗa maka kawai. In ba haka ba jama'a, ya za a ce mala'ikan da ke cikin wannan kabarin a yanzu yake daukar rai, shine kuma yake wani kabarin da ke India, shike wani ainihin kabarin da ke ina Tunisia, shike wani kabarin da ke Azerbaijan, shike wani kabarin da ke Afghanistan, shike daukar rai a lokaci guda, ko kuma shike tambaya a lokaci guda. Kaza khalqullahi, halittar Allah ce, Allah yana da yancin ya yi yadda ya so. Amma ga fasahar nan Bature yana kwaikwaya yanzu, yana kiranta video net ko video conferencing. Yanzu lamba, yanzu waya ka jesan ɗinka idan babba ce, ba irin ta fukara uba ba ta talakawa ba, idan lamba waya ka babba ce, yanzu za ka iya buga waya. Yanzu aka buga wani na America sai a ce tsaya, sai a kuma ɗauko lambar wani da wannan waya sai a buga, wani kuma yana Saudiya sai a ce kai ma tsaya, wani yana Czechoslovakia sai a ce kai ma tsaya, sai ka haɗa ɓangarorin duniya gaba ɗaya kamar mutum 15 a kan waya ɗaya, sai ku ci gaba da hira kuna tattaunawa, kai kuma kana gidanka a kwance a Najeriya, kai kadai ka ne musu tambayoyi a lokacin, kuma duk suna jinka suna baka ansa. In kana da waya babba, samu lokaci ka zo zan koya maka, dan abu ne cikin minti biyu kawai. To yanzu Bature ya fara kwaikwayon wannan ma kenan. Ashe wannan ba ma wani abu ne na sai an je kasuwa a saida shi ba, balle ma a ce wai wannan wani abu ne wanda har ma za a kasa. Shi yasa duk abin da kaji Allah ya fada ko Annabi ya fada, mafi morewa daga cikin mu'minai sune waɗanda suka amince. In ka ce sai ka gano abin, in kwakwalwarka ta kasa ganowa ba za ka yadda ba, to sai ka ga wani abin lokaci kawai yake jira ba. Da zaran lokaci ya yi sai ka ga abin ya bayyana, amma lokaci kaza sai su kasa fahimta. Yanzu mutanen da an aka ce musu a cikin awa biyar za a isa Makka a je a yi sallah, yanzu mutum yana Najeriya in ya so ya sallah azhar a Makka zai iya tashi ya tafi yayi. Mutanen da an aka ce sai a ce a haba yaro hauka kake yi, ga su Alhaji mai shanu sun tafi can sun bace a hanya har yanzu ba su dawo ba, su tun ba har yanzu ba a da da labarin su. Ina yaro sallah azhar din a Makka ya haba yaro ina, mutanen da sai su faɗa ka. Amma yanzu fa za ka iya timing kanka kamar yadda za ka yi timing kanka, za ka fito daga gidanka zuwa masallaci karfe nawa za a fara sallah Kaaba ma za ka iya mata haka yanzu, kai timing karfe nawa za a fara sallah azhar a Kaaba, kawai sai ka hau jirgi ka ruga da gudu shu sai ka tafi, kawai kana zuwa kuma a iqama kai sallah azhar a can. Saboda haka Allah yana da iko akan komai jama'a, kuma in har mun yadda Allah shine al-aliyul a'la shi ne maɗaukakin maɗaukaka, sauƙi ne mu ɗauka, kuma ko menene ma Allah yana da iko a kan shi. Don haka jama'a kun ji waɗannan mala'iku sai su tashe shi, fa yaqula lahu sai su yi mishi tambaya su ce, to tambayar kabari jama'a nau'i biyu ce, ku kiyaye da kyau, ba iri biyu ba, nau'i biyu. Nau'in farko akwai tambaya wadda take amma, tambayar da kowa za a yi mishi. Allahumma sai mutanen da Allah ya so su ba zai musu ba, kamar waɗanda suka yi mutuwar shahada da makamantansu. Amma ba haka ba, akwai tambaya amma ita ce za a faɗa nan, to akwai tambaya khasa kowa kuma za a tambaye shi game da ayyukan shi. Nau'i na biyu kenan. Don haka nau'in farko na tambayar gata man rabbuka, waye ubangijinka, waye mahaliccinka, wa ka bautawa. Fa yaqulu rabbi Allah, sai ce Allah ne ubangijina. Fa yaqulani lahu, sai su ce da shi, ma dinuka, me addininka. Fa yaqulu, sai ce dini al-islam, musulunci ne addini na. Fa yaqulani lahu, sai su ce da shi, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, wannan me zaka ce ko menene game da mutumin nan da aka aiko cikin ku, mana me zaka ce, wata aqida kake da ita game da shi. Fa yaqulu, sai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shine manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi. Fa yaqulani lahu, fa yaqulani lahu, sai ce da shi, wa ma amaluka, to me ka aikata, kun ji nau'i na biyu na tambaya, me aikinka. Fa yaqulu, sai ce qara'atu kitaballahi, na karanta littafin Allah. Fa amantu bihi, na yadda da shi. Wa saddaqtu, kuma na gaskata. To mu tsaya anan mu bibiyi waɗannan abubuwan. Da farko tukuna jama'a, duk duniya babu malami mai rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, Imam Ahmad ya ruwaito hadisi da Muslim daga Muawiya dan Qurra, wani sahabi ne mutumin ƙauye, ya shigo cikin Madina ya zo ya karba addinin Musulunci. Aka koya mai gurgurdan abin da ya sauka sai aka tashi sallah. Da aka tashi sallah, to daga cikin abin da aka koya mai, an yi atishawa a ce alhamdulillahi. Bawan Allah da ya atishawa a sallah sai ya ce alhamdulillahi, sai sahabbai suka kwakwalo ido suna kallon shi haka, mana wannan JJC ne, wannan sabon shiga ne, wannan tsari. Yaya kai zaka shigo yanzu sallah kuma kana alhamdulillahi? Ai ba a yi a sallah. Shi bai san bambancin ba, tunda dai karatu ya ce mishi an yi atishawa ai alhamdulillah, to a sallah ne ba a sallah ba, shi dai zai bi karatun da manzo Allah ya koya mai. Yayi kuskure? Bai kuskure ba. Saboda haka ya atishawa ya hamdala, suka kwalo mishi ido haka. Sai ce kai mene muku kuka cike ni da idanuwan ku kulukulu haka a sallah? Sai kuma suka rinka tafi ana bubbuga cinya ana tafi kai shuru kai shuru. Sai bata rai irin wato naya abu kuma za ku zo kuna ce mutunci na kaza kaza shi. Aka idar da sallah, wannan abin da yayi yana tsammanin ya kai Annabi ya bugai ko ya zagai ko ya daka mai tsawa ko ya ce bagidaje ko sai manzo Allah ya kira shi yace kaga wannan sallah zantuttuka na mutane ba sa gyara ta abinda ke gyara ta karatun Qur'ani tasbihi da salati da kaza da kaza yace ban taba ganin malamin da yake karantawa irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace bai doke ni ba bai mini tsawa ba bai harare ni ba bai mini kyala ba haka manzon Allah ya karantar da shi
na'am
a cikin education system na duniya an hana ka rike koda rula ce in kana karantawa balle durina eh a cikin education tsarin karantawa ta duniya doka ce ko rula ba a so ka rike balle bulala so ake kawai ka karantar da yara haka yaran ka yi kokari ka maida su su zama abokanka wasa da dariya wanda ya lefi a bi hanya zan sauki a kwaikwayi manzon Allah wajen karantar da shi laifin shi ko kuskuren shi cewa ba daidai bane amma dan Najeriya wani ba bai san wannan dokar ba sai ne karanta education an dubi yan Najeriya su tafi su karanta da turanci amma ka suka je suka yi ta kwala yara mala sai ai ba a dukan yara an ce yaro ne din ba da kai ba aka ce ba a dukan yara kasashen Turawa da Laraba ba a dukan yaro ko yayi laifi ko kirba maka mari kai malamin ba za ka rama ba ba wai ma dan ya fadi jaraba ko dan yayi wani abu ba duka gaba ma ba bulala ma gaba daya a cikin tsari dan dibiyan Najeriya suka je suka yi ta dukan yara dole aka sallamo su aka ce ba haka anan suka ce a su kam Allah kashe su su karantar da yara ba za su buge su ba a su ba su taba jin irin wannan karatawa ba ina fata an gane abu na farko kenan jama'a abinda nake ishara a nan shine ka taba ganin malamin da zai maka final year exams yanzu ba tutorial zai baka ba fa ba wai zai baka past questions bane asalin questions din da za a yi maka gobe da safe na jarabawa ka ta karshe sai ka question papers din sai baka yace tafi kai nazari sannan sai kuma yace ga amsoshin su abinda manzon Allah yake da yanzu kafin mu mutu ne gashi manzon Allah yana gaya mana tambayoyin kabarin kuma yana gaya mana ansa ma'ana ko balidi ne kai yau ka bi daren yau ka haddace in ka wayi gari a kabari gobe da safe ka shirya kenan ga tambayar ga amsar kuma wannan final year exams ne fa wannan GCE ne wannan WAEC ce wannan NECO ce wannan JAMB ce ma'ana ta karshe ce rayuwarka da kai kakaf to za a yi maka tambayoyi sabda kabar duniyar kafin ka shiga lahira a kabari kenan amma kaga sai ya ce ga tambayar da za a yi maka za a ce da kai man rabbuka sannan ansa ita ce rabbi Allahu za a ce da kai ma dinuka amsar ita ce dinul islamu za a ce da kai ma hazar rajulul ladhi bu'isa fikum in ma ka rikice sai manzo Allah yake amsar shine huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji wannan da kyau kun fahimci kuma abinda nake nufi da cewa ga tambayoyin ga amsar ya hada ya baka ba wanda ya kai manzon Allah rahama duniya da lahira sai sa mu mun yi register da shi jama'a we subscribe our faith to him duk imanin mu mun yi register da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to in ka samu malami irin wannan wannan ya zama shine sayyidinka wannan shine shehinka to kai kam hani allaka kayita jama'a mun fahimta to dan Allah jama'a me yasa kowa ba zai dawo ya ce manzon Allah ne mai gidan shi ba manzon Allah ne nashi wani da wani ku zo abi manzon Allah gaba daya a rabi da hayaniya da bata lokaci ku duba wannan rahama jama'a waɗannan tambayoyin matsala ne domin in baka gano su ba sun fi komai sauki amma in baka san su ba fa malami ya gama karantar da ɗaliban shi risala gaba ɗaya ta Ibn Abi Zayd al-Qayrawani cikin fiqhul malikiya suka je suka yi ta hadda babin gado babin khulqi babin kaza duk gaba ɗaya sai suka manta da wani abu mafi sauki sai zama musu mafi wahala sunan mai littafin ba su haddace ba dai zo sai ce man masmu sahibir risala mai sunan malamin da ya rubuta ta littafin kawai iyakar tambaya kenan duk sai aka zube yanzu kun ga karshen ta da abinda zaka je kana hadda kana shirin tambayar kabari ba waɗannan bane kace bari ka haddace suratul dukhan bari ka haddace suratul kaza duk ka gama hadda gaba ɗayan ka je sai a ce man rabbuka sai ka ce wai 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 to sai ya fada maka sallallahu alaihi wasallam. Jama'a kun gane abin da nake so ku fahimta game da manzon tsira, game da rahaman shi, bai san al'umma shi su samu matsala ko a duniya ko a kabari ko a lahira sallallahu alaihi wasallam. To sannan ku dubi yadda tambayar take jama'a, wane ne ubangijinka, mahalicinka da ka bautawa? Idan ka sake ka bautawa wani to ka kade me addininka, ba ce me kungiyarka ba, ba ce me dariƙarka ba, ba ce me kabilarka ba, me addininka? Amsar ita ce musulunci. Duk kungiyar da ka kira anan ka bata, duk dariƙar da ka kira ka bata, duk kabilar da ka kira anan ka bata. Da aka ce me zaka ce game da mutumin nan da aka aiko cikin ku, in ka ce sardauna namiji ubangyen boko, sai a ce wuta zaka. In ka ce gumi ko maliki, wuta. Duk wanda ka faɗa sai ka ce me huwa rasulullahi. Akwai wata riwaya da sai ce Muhammadu, kuna nufin annabi? Sai ce eh, me zaka ce game da shi? Sannan sai ce huwa rasulullahi, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa aka aiko muku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqula li lahu, sai ce da shi wa ma amaluk, to me aikinka? Anan fa ba ce za ka yi ai ma'aikacin lero ne, ai da mu aka fara aikin NTC, ai gadan nan da ka gani ta wuri kaza, mu ne manyan laborerinta. Ba wannan ake nufi ba jama'a, ba wannan aiki ba. Wa ma amaluka, menene aikinka? Fa yaqulu, sai ce qara'tu kitaballahi, na karanta littafin Allah. Allahu akbar. Jama'a kun ji har a kabari sai an bincike ka game da aikin Allah akan ka, shine me? Karatun Qur'ani. Ashe muna buƙatar mu zo mu kira wata lacca wadda za mu sa mata aikin ka, wadda wannan laccar kawai ya kamata ne ta zauna ta tattauna game da koyo, iyawa, haddacewa, gane ma'ana al-Qur'ani. A faɗakar da musulmi akan haka, da Allah yake afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا جماعة كثيا كدوبيونا مجانا الدكوفة. قرأت كتاب الله ما كرنت لتافين الله دان الله كواي تاي بنتي كيكنشي كاية قرأتين القرآن يا ذاكي كاية كاكويا تو كاتب كويو. Jama'a yanzu ba abun kunya bane a ce musulmi bai iya karatun Qur'ani ba? Kuma jama'a ku ji aikin ka ake tambayar ka anan, ba a face sallah ba. To karanta waccan aya da Allah yake cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Waɗanda ke karanta littafin Allah suke tsaida sallah, suke ciyarwa a sirrance da a bayyane na daga arzikin da muka basu. Allah yake waɗannan su sa rai ga aljanna. Dan me? Dan sun shiga kasuwancin da jali baya karewa. Kaji karatun Qur'ani jama'a, shiga wani hannun jali ne wanda wannan kamfanin baya rikicewa, baya karewa. Ka san zaka sai hannun jali sai kai takatsantsan kamfanin yaya? Akwai tabbas kamfanin yaya yana cin riba, kamfanin ba zai rushe ba, yaya karfin jale shi? To kaji in har za ka karanta littafin Allah, ka tsaye da sallah, ka rinka sadaka sarari da koye, to ka shiga hannun jalin da kamfanin baya rikicewa. Jama'ar musulmi, mu tsaya mu yi wa kanmu hisabi. Ko kun san cewa yana daga cikin hikimar da ta sa turawan mulkin mallaka suka mallaki kasashe irin namu, shine su hana mutane karatun Al-Qur'ani, sannan su koya mutane karatun Bible? Kun san cewa da da 'yan boko a Ingila da fastoci fada ake yi sai da aikin mulkin mallaka ya zo? Da aikin mulkin mallaka ya zo, 'yan boko, 'yan siyasa, sarakunan gargajiya sai suka haɗa kai, za su je su ciyo ƙasashe, su kwato dukiyoyi, sai fastoci da Reverend Fathers da Bishop sai suka ce za mu taya ku wannan aikin, mu kuma daga nan mu yada addinin Kirista. Ai ko kana ko primary school kai, a social studies da an karantar da mu haka tun muna yara cewa daga cikin dalilan zuwan turawa shine me bayan su dibi dukiyar mu kuma su yada Christianity. To mecece manufar yada Christianity nasu? Ita ce kashe addinin musulunci. Da turawan mulkin mallaka suka isa garin Kano sai suka samu wani alaramma daga shi sai bantan shi sai jamfa da rana tsaka ya gama rubutun alqur'ani a jikin takardu ya shanya su su bushe sai koma yana jira kada iska ta dauke ya rubuta da tawada da takarda sai suka tambaye shi menene wannan sai mai tafin ta fasara musu wannan qur'ani ne littafin Allah ne sai suka ce to ina ne source din daga ina ya kwafo sai aka ce ya haddace ana wannan din mai bante da jamfa ya haddace ana aka ce sai gwamna Lugga ya aiko daga Lakwaje cewa kar a sake a fara koyar da waɗannan karatu a saurara tukuna yace waɗannan aka karantar da su karatu sai sun fi waɗanda muka baro a Ingila don wannan da yasa bante bai sa bai fara sa wando ba ana ganin shi ba gida je amma yanzu har ya haddace wannan abin da ka kun gane tambayar ku ina ne source din daga ina ya kwafo aka ce ai akan shi yake wannan duk karatun aka'i yake da zayyana da komai tawada da ja da baka ayi digo kaza kaza ayi digo da ja kaza ayi digo da kaza duk da kai tsara wannan abun eh a ina ya ga irin wannan calligraphy wannan adon da ina ya gani aka ce duk aka ne sai gwamna Lugga ya aiko yake ka a sake a fara musu ABCD wannan a bar su tukuna to da aka bar mutane me aka yi sai aka zo aka yi ta kawo sharrori cikin Kano wanda ba su hana wannan karatun Qur'ani to daga baya sai aka kawo karatun boko amma suna cikin wannan ilimin a zo a kawo musu ilimin geography a kawo musu ilimin physics da chemistry su hada sai gwamna Lugga ya ce in aka yi wannan kuskura waɗannan mutanen sai sun fi turawa masu digiri da digirgir a Ingila karatu don haka a bar su tukuna sai aka basu aka zo aka kawo shubuhohi game da Qur'ani shikenan aka rabu da Qur'ani sannan sai aka zo aka fara kawo waɗannan abubuwan yanzu ta kai ma a makarantu na ƴaƴan musulmi a Kano jama'a za a je ana raba wa ƴaƴan musulmi bible za a zo sai a ce wai wake so wai yara ƴan primary da nursery wai a ce wake so yaro ko mushanka ba ka daga aka ce wake so sai wani ya ce yana so yaro ina ruwan shi wake so a daga bible ya ga littafi sabo yana sheki a ce wake so wai da aka tuntube su me yasa sai suka ce a cewa suke wake so wanda yake so ake ba sosai dama zari kan ai an dade ana abin nan dama wake magana zari ana magana kanan ne da ake ganin can ne kaza 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 nan gamtina ya dama ba usaka kun bari kusa da ku Allah ya kiyaye ceto na karanta littafin Allah kun ji jama'a yanzu dan Allah in ka mutu yau baka iya karatun Qur'ani na komai ba wannan bangaren na amsa zai yi baka ce me aikin ka sai dai ka ce ni eh kwararren kafinta ne kwararren kafinta eh karatun Qur'anin fa baka iya ba to kaga matsala ta faru sai ka je ka iya littafin Allah jama'a a kai kafinta kai tinka kai menene kai wannan abubuwa ne wasila ce ta karayu ka iya karatun littafin Allah ma'ana aikin da ka zo duniya nan shine me karatun littafin Allah Allah ya taimaka to yace da na karanta littafin Allah kuma fa amantu bihi na yadda da shi na yadda cewa littafin Allah ne wa saddaqtu kuma na gaskata to me bambancin imani da gaskata anan saddaqtu ai na yi aiki da shi na yadda kuma na yi aiki da shi sai ce fayantahiru fayaqulu sai ɗaya daga cikin mala'ikun ya daka mishi tsawa sai ce man rabbuk ma dinuk man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min bayan ya amsa tambaya a tsanaki jama'a sai a zo kuma cikin gaggawa a ce waye ubangijinka me addininka menene waye ubangijinka me addininka wane ne annabinka wannan a cikin gaggawa kuma za a daka mai tsawa manzo Allah ya ce wannan ita ce jarabawa ta ƙarshe wadda za a yi wa mu'mini fa zalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla wannan ita ce fassarar magana Allah a sadda Allah yake cewa يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الله نا تبتر دا وقن دا سكي إيماني دا مغانا تبتتيا على يور دنيا أرزوا قرشان آير دا يكتوا وفي الآخرة حقكم على آخرة ويضل الله الظالمين الظالميكم الله ينا لكتاس ويفعل الله ما يشاء الله نا أيكتا أبن دي سو ينزوانا باكيش يا تبتا دا ما يا سمن ربك يا سمن كذا يا سمن كذا amma sai Allah ya so kaza ka iya amsawa duk saukin tambayar ba ku gani jama'a lokacin da aka zo da wata fitina ga yan boko dan boko zai shake kwalashi da nakitai yaki gaisawa ba saboda tabar mishi a rai in ma bai ga kai boko bane ba zai magana da kai ba sai je office ya ce karanta national anthem karshen boko kenan national anthem fa farkon boko kuma kenan amma duk nakitai din da yasa ya shake wuyan shi in yaje sai ya kasa karantawa ashe ƙarya ne wannan me take nunawa duk saukin abu sai Allah ya taimake ka kake iyawa shine yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah sai Allah ya soka dan haka jama'a addu'a ake akan Allah ka tabbatar da bakin musaddaba ayi mana tambaya a cikin kabari dan wannan wani hali ne wanda ita ce la haula wala quwwata illa billah ta karshe gaskiya da gaskiya yasa bahaushe da an mutu sai cewa na ya riga mu gidan gaskiya dan can lahira duk abin da ake gaskiya da gaskiya ne nan ne ake gaskiya da ƙarya ko ƙarya da ƙarya ko ƙarya da murdiya abubuwa iri-iri amma lahira gaskiya da gaskiya ne sabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ود سكاي ماي تامباين نان cikin gaggawa sai ba su amsa cikin gaggawa cewa Allah ne ubangiji na musulunci ne addini na annabi na Muhammad صلى الله عليه وسلم فينادي منادي في السماء sai ya ji wata shela wani mai shela yana shela daga sama an sadaqa abdi Allah ne da kanshi ke ne magana yace bawa na ya fada muku gaskiya shikenan yanzu Allah ya makin jarabawa kenan da kanshi cewa jarabawa daidai amsa shi daidai gaskiya ya fada muku fa afrishuhu min aljanna ku daga shi ku yi mishi shimfida aljanna yanzu a cikin ina kenan ba fa aljanna ba a kabari ne Allah ya ce a dauko shimfida aljanna ai mai a kabari wa albisuhu min aljanna ku yi mishi sutura ta aljanna anan cikin kabari tukuna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude mai wata kofa wadda wannan kofa za ta kai har zuwa aljanna kai tsaye kala fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha sai kanshi da sheki na aljanna sai rinka taho mishi yana tahowa cikin kabarin shi yana ji wa yusahu lahu fi qabrihi madda basrihi sannan kabarin shi dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa sai a bude mai kabarin ya ka ganin shi yake gani yanzu kun ga wata sunnar kuma kun ga wani abin da sai imani zai gaskata yanzu wani an bude mai kabarin shi ya gani to yanzu diya ma mai makabartar kenan ya tura kabarin wani da wani kenan ko to kaga imani ne abin sai a bude mai kabarin shi kabarin ya zama cikin yalwata har ainihin iyaka ganin shi qala wa ya'tihi wa fi riwaya yumathilu lahu rajulun hasanul wajhi hasan siyabi tayyibur rih yana nan a wannan hali yanzu fa ba likafanin ku ne da kuka bashi yake saye da shi ba kawai yanzu akwai kayan aljanna yanzu ba a dandagare kasa da kuka kwantar da shi ba kawai akwai shimfida aljanna sannan yana cikin wannan hali ga sai ya ga wani mutum mai kyakkyawar fuska da kyawawan tufafi yana kanshi fa yaqulu sai ce abshir bil ladhi yasurruk nazo ne in maka albishir albashirin da zai faranta maka rai abshir bi ridwanin min Allah bi ridwanin min Allah inne maka albashir da yarda Allah cewa Allah ya yarda da kai wa jannatin inne maka albashir Allah ya baka aljannatai fiha na'imun muqim akwai ni'imomi dawwamammu jama'a wannan sune dindindindin to akwai ni'imomi na dindindin a cikin aljannar hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ce ranar da ake maka alkawari فيقول له وانت فبشرك الله بخير من انت سيجي kai wannan mutum kai ma Allah ya faranta maka rai da alheri amma wane ne kai fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bilkhair, fuskarka fuskar mutanen alheri ce dake zuwa da labarin alheri. Fa yaqulu sai yace ana amaluka salih, ai ni ne aikinka na gari din nan. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, wallahi tunda nake ban san ka ba sai kana da gaggawa wajen aikin Allah. Bati'an fi ma'asiyatillah, kana da jinkiri kana da kasala wajen saban Allah. Fajazakallahu khairan, Allah ya maka sakamakon alheri. Kaji jama'a, sallolinka da azmominka, ayyukanka na alheri sai su juye su zama mutum, su zo su ne maka albishir, su ne maka addu'a, su taya ka zama a kabari. Thumma yuftahu lahu babun min aljanna, sai kuma a sake bude mai wata kofar tun daga aljanna, a can fa tun daga kabarin ne zuwa aljanna, yanzu kuma nan daga aljanna za a bude wata kofar har zuwa cikin kabarin nashi. To me zai faru? Wa babun minan nari, sai kuma a sake bude wata kofar tun daga wuta sai ta kawo har kabarin shi. Fa yuqalu, sai a ce hadha manziluka law asaita Allah, sai a nuna wuta a ce kaga gidanka can, wutaccen to nan ne gidanka da ka saba wa Allah. Amma abdalaka Allahu bihadha, Allah ya sauya maka wancan gidan da wannan na aljanna. Fa idza ra'a ma fil jannati, idan ya ga irin lagwada da alherin da ke cikin aljanna, qala sai ya ce rabbi ajjil qiyamas sa'a, ya Allah ka gaggauta tashin alkiyama. Kai ma arji'u ila ahli wa mali, dan in koma zuwa ga iyalaina da dukiyata, ko kuma dan iyalaina ga dukiyata, ma'ana yanzu ma yana gudun ya koma gida, bai san ya koma gida, ai mar maza a tashi kiyama ya shiga aljanna dan kai koma gida. Maiwa yana da wata fitinanniyar mata ko wasu fitinannun mata? Maiwa gidan haya ne yana da wani landlord matsiyaci ya zo ya dame shi da asusu ba in fari? Maiwa yana da masifofi ga sunan, to yanzu ya samu aljanna, ba ma ya fatan a koma duniyar, sai sai ai mar maza ai tashin kiyama dan kan koma duniya, akwai matsala a ciki. Fayuqalu lahu uskun, ko kuma sai a ce da shi uskun, sai a ce da shi zauna, ma'ana kwanta. Sai a zare ran daga wannan halin, zare ran yanzu sai a dauki ran sai a kai aljanna, shi kuma an bar shi a cikin ni'ima ta aljanna. Wannan gabata wannan hadisi ita ce rabin wannan hadisi jama'a, kuma tana dauke da sakonni masu karfi waɗanda kaɗan daga ciki kun ji su jama'a. To wannan gabar akwai ta'alikat masu yawa waɗanda ainihin zami, sai dai saboda lokaci ya kure sai an zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala. Na to insha Allahu ta'ala za a yi bayanai dangane da waɗannan al'amuran insha Allahu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu.